Haka yake, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alher Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya, Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya, amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a jihar Georgia da ake kwatanta ta da mai muhimmanci a jihar Asabar domin gudanar da gangamin siyasa tare da 'yan takarar majalisar dattawa na Republican wanda za su fafata da 'yan Democrat a zagaye na biyu a watan Janairu, zaben da zai tabbatar da jam'iyyar da za ta samu rinjaye a majalisar dattawan Amurka wanda za ta yi aiki da gwamnati Joe Biden. Biden, tsohon mataimakin shugaban kasa, ya lashe jihar Georgia amma ba sanar a hukumance ba, da tazaran ƙuri'u kusan 12,000 a cikin kimanin ƙuri'u miliyan 5 da aka kada a jihar. Amma kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce ya shigar da ƙara a kotu a ranar Juma'a domin kotu ta soke sakamakon zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba a jihar. A jiya Asabar, Trump ya kira ga gwamnan jihar Georgia Brian Kemp da ya shirya wani taro na musamman da 'yan majalisar jihar domin soke sakamakon zaben da aka yi a jihar, kana su zaɓi masu gudanar da zaɓe wanda za su goyi bayansa, a cewar jaridar da Washington Post. Sai dai fadar White House ta ke cewa ufa akan wannan batu. Rasha ta kaddamar da aikin bada maganin rigakafin coronavirus a jiya Asabar domin daƙile yaduwar cutar da ke sauri fiye da kowace cuta a tarihi. Mutane da ke kan hatsari su ne suka fara samun maganin wanda aka yi wa suna Sputnik V, da suka hada da ma'aikatan kiwon lafiya da malaman makaranta. An tabbatar da rigakafin ne a cikin watan Agusta, duk da sukar lamiri da masana daga kasashen yammacin duniya ke yi game da matsalolin da ke tattare da gwajin maganin. Rashi ta shirya bada maganin ne yayin da kamfanonin magani na Amurka da suka hada da Pfizer da kuma BioNTech suke shirin yin hakan a mako mai zuwa, biyo bayan amincewar kwanan nan da Burtaniya ta yi. Kamfanonin haraɗa magungunan guda biyu sun samu amincewar Amurka a watan da ya gabata. Rasha ita ce kasa ta hudu ta duniya da coronavirus ta fi barna, inda sama da mutum miliyan 2,400 suka kamu da cutar, a cewar cibiyar sa ido akan cutar ta jami'ar John Hopkins. Mutane da suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya sun haura miliyan 66, kana sama da wasu mutum miliyan 1,500 ne suka mutu da cutar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka tana kwashe ɗaruruwan sojojinta da ta jibge a Somalia domin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan Al-Shabaab, duk da cewar kwamandojin sojin sun tabbatar da barazanar da ƙungiyar mai alaƙa da Al-Qaeda ke yi na ci gaba. Akwai barazana, in ji mai magana da yawun rundunar Amurka a nahiyar Afirka, Colonel Chris Kanz, yana faɗa wa muryar Amurka bayan sanarwar yammacin Juma'a game da umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar na kwashe sojojin Amurka daga Somalia. Amma kansa ya ce duk da taurin kan Al-Shabaab an magance ta. Ya ƙara da cewa an yi maganinta ne da yawan matsin lamba da ake kaiwa akan ƙungiyar. A cikin watanni, jami'ai a ma'aikatan tsaron Amurka sun bayyana damuwa akan ƙwarin gwiwa da ƙarfi da kwamandojin Al-Shabaab suka nuna, da kuma rahoto na baya-bayan nan daga babban mai bincike a ma'aikatan tsaron Amurka, inda ya yi gargadi cewa duk da ƙoƙarin da ake yi, Al-Shabaab na nan da ƙarfinta. Shugaban wata babbar kungiyar kare haƙƙin bala'adama a Masar da aka kama makonni 2 da suka shuɗe bisa zargin ta'addanci, a jiya Asabar ya ce yana sa ran gangamin neman sake shi zai taimaka wurin sake wasu da ke ɗaure bisa irin wannan zargin. A watan da ya gabata, masu fafutuka sun kalli tsire gasa Abdul Razak, babban daraktan kungiyar kare haƙƙin bala'adama a Masar ta Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR a takaice, tare da wasu ma'aikatan kungiyar guda biyu a matsayin tsangwamar siyasa na bayan nan da shugaba Abdul Fattah al-Sisi ya yi. Ma'aikatar harkokin wajen Masar ta faɗa cewa kungiyar ta EIPR ba ta da izinin aiki, wani zargi da kungiyar ta musunta. Babu wata sanarwa a hukumance daga masu shigar da ƙarar jama'a tun lokacin da aka sake Abdul Razak, kana ba a yi wani, kana ba a iya samun bayani daga jami'ai ba. kamen da ke zuwa bayan da kungiyar EIPR ta shirye taro akan batun take yancin bil'adama akan manyan jami'an diplomasiya 13 a Al-Kahira, lamarin da ya haifar da sukar lamiri da ba a saba gani ba daga kasashen yammacin duniya da kuma wani gangamin kasa da kasa a shafukan sada zumunta. A ƙarshe, ma'aikatan sojin Sudan na ci gaba da jibge dakarunta a yankin noman Sudan da ake takaddama a kai da yankin Tigray na makwabciya kasar Habasha da yaƙi ya daidaita, sai dai gwamnatin Sudan bata ce komai ba akan jibge sojojin. Sojojin Sudan sun koma kan filayen noman ne da ke kan iyakarta da Habasha a ranar Alhamis, kana suka bazo a kan yankin kasar da 'yan bindigan Habasha suka kwashe sama da shekaru 20 suna rike da ikon wurin a wani dadaddin rikicin tsakanin Khartoum da Addis Ababa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida.
Sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako, za mu kawo muku tattaunawa ta musamman akan 'yancin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki. Wakilin muryar Amurka ya tattauna mana da ƙwararrun 'yan jarida a zauren tattaunawa. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya daga birnin tarayya Abuja a tattaunawar su da baƙin 'yan jarida.
Masauraro, barkanmu da wannan lokaci inda zamu zanta. Cikin wannan zauren ina tare da Ibrahim Babu Suleiman, wanda ƙwararre ne ko sananne ne zan ce a Najeriya ta fuskar aikin jarida, musamman ma a yanar gizo. Sai kuma Salim Sani Shehu, wanda ɗalibi ne wanda ya samu ƙwarewar aikin jarida a gidan radio da talabijin na Jigawa. Ibrahim Babu Suleiman, ina fara da kai a ƙarƙashin demokradiyyar nan da muke ciki. Shin kuna da cikakken aiki da kuke gudanar da aikin ku?
Mun samu gagarumin nasara a wannan lokaci a kasancewar yadda harkoki na kafafen sadarwa ta yanar gizo ta fito Najeriya. Lokaci kankani kaga jama'a da dama dan shekara 70 ma zaka same shi yana faman lallekawa, yana kuma karanta labarai, wani lokacin ma har yana daura labari. Sai dai a kwanakin baya an samu wani dan matsala wanda majalisa ta tattauna yadda za a dakatar da fadin albarkacin baki a kafafen sadarwa da suka kunshi Facebook, Twitter da dai sauransu, wanda wannan abun bai samu nasara ba. In kai la'akari da kasashen duniya irin kasar Turkiya, zaka ga cewa harkar kafa yanar gizo ta taimake ta wurin hana juyin mulki, wanda a ƙarshe dai za ka ga shugaban kojeji nan yayin magana kan cewa an soke Facebook, Twitter da sauransu saboda da wannan hanya ya biye nasara, to bari ya dakile wannan harka. Idan ka dawo nan cikin gidan Najeriya, idan ka duba ko shi wannan gwamnati da muke tare da ita, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kafafen sadarwa ta yanar gizo tana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumin nasara wurin nasararsa a kaiwa ga gashi na ɗorewarsa a kagan mulki ta shugaban Najeriya, wanda an samu tagomashi. Sai dai ana samun matsaloli, akwai hakikanin 'yan jarida da suke ba da labari, akwai kuma inda suke shiga rigunan 'yan jarida suke ba da labarin da bai inganta ba.
Kafin mu da mu ji waɗanda suke shiga rigunan 'yan jarida, Salim, me za ka ce lokacin da ka shiga ƙwarewar aiki a gidan rediyo da talabijin na Jigawa? Me ka lura yadda 'yan jarida ke gudanar da aikinsu?
Wato, alhamdulillah, abin da na lura, aikin jarida ba aiki ne na rago ba, aiki ne wanda a shi jajirtacce ne zai yi, walau namiji ko mace. Duba da yanda suke samun wahalhalu, da yanda suke nemo labaran, da yanda suke gyara su, da yanda suke tace su har al'umma su saurara su san me duniya take ciki a kai. Idan muka ɗauka lokacin da muke wajen, ko kuma lokacin da muke koyon wannan aikin, mun yi tunanin aiki ne dan kankani, muna zuwa bai fi mu 'yan awanni mu fito ba. Sai muka gano cewa awa sama da 8 ma ba za ta isa a gama wannan aikin ba, duk da labaran da ake yi ana yin su ne sau daya, kuma ana yin su ne bai fi minti 30 ba, amma awa 8 ba ta iya hadawa a gama wannan labaran cikin wannan lokacin, saboda wahalhalun su da yanda ake samu matsala. Kamar akwai lokacin da muna cikin hada labaran, bayan mun gama su mun tafi studio inda za a je a yada labaran sai aka kawo mana sabon labari kuma ana so a sashi shine zai zama labari na farko to sai a wannan lokacin na gane cewa gaskiya dole sai mutun ya jajirce
ya ake kun dauki labarin ko dai kun bari sai wani sai a gaba kuka dauki shi
an sa labarin amma an sa shi ne lokacin da kowa ya jijiki a lokacin da ake sashi din
Ibrahim Babu ta ce akwai masu shiga rigunan yan jarida suna aiki su waye ne
a zaka samu yan amore haka kawai mutum ya ji yasa wayarsa Android ya zo ya sa data kawai ya zo samu wani labari ko jita-jita ana yadawa kawai sai dauka sai buga labarin wanda ka'idan dauko labari ba haka yake ba kowane labari akan dauko shi ne ta hanyar wakili sai an tabbatar kafin ka kai ga rubutawa a bangarorin ka in ka dauki bangarorin da suka musamman mu a shafunan mu na Hausa na abin da shafin Facebook da Twitter akwai irin su BBC Hausa BOA Hausa Rariya da sauransu to duka waɗannan akwai waɗanda suka shiga rigunan suka bude irin waɗannan sunaye sai su zo sai su dauki labari misali sai su ce Nasir Adamu Elkaya ya ce kaza kuma a shafi na BOA to kaga wanda bai san labari ba ko bai san harkan Facebook ba yana karanta wannan labari zai dauka kan cewa lalle haka ne Nasir ne ya fadi amma ko ba haka din bane wanda duk wayannan kafafan da suka yi fice akwai dan alamu da ake gane su ba kowa ne yake zama dan jarida ba amma a yanzu kusan kowa ya zama dan jarida
Salim yanzu ya kake gani da kai wannan aiki kaji kana sha'awar aikin ne da yake da wataƙila ka dauka aiki ne mai sauki zo ka samu wani aiki ne wanda sai an dage ake yin sa kana sha'awar ka zama dan jarida
alhamdulillah ina sha'awa in zama dan jarida har in fi ma wanda yake mun tambaya yanzu to Malam Nasir Adamu Elika saboda yanda na ga abun da kuma yanda ake da kuma yanda zaka samu kwarewa akan harkokin abun ina addu'a in Allah madaukakin sarki ya bani dama zan yi kokari in ga ko da wannan karatun na gama a karatu na gaba in samu fada bangaren darijan ne ko da zan dawo farko ko kuma in dawo a mataki na farko na fara aikin ko kuma karatun jarida
Ibrahim Baba kwanaki ko in ce yan watannin baya akwai wani kuduri da aka kawo gaban majalisar dattawa da ke neman jagorantar waɗannan ko tantance irin labarun da ake yadawa ta yanar gizo sai kuma kuka ce san ba ku yadda da wannan kudurin ba har daga baya dai majalisar ta yi watsi da shi me yasa kuka ɗau wannan mataki
abin da ya faru shine ana so a sa takunkumi ga hana rubutu ko kuma ga hana labarin da zai shafi kan yanar gizo wanda wannan in ka duba ba zai yi ba kuma ba zai ba fa'ida ba domin ita gwamnatin kasa ta ba da dama ko fadin cewa kowa iya da yancin fadin albarkacin bakinsa wannan kuma wannan shine adalci kuma shine daidai to haka kurin kuma
wani lokacin ana ga kuna wuce gona da iri kaga mutun ya sa hoton dan siyasa ya suke shi da jan fenti ko ya juye kansa ya yi sam kasa ko wasu abubuwa irin waɗannan ko wani ya rubuta wani ya ci taliyarsa ta ƙarshe wataƙila irin wannan tsokana da kuke yake sa ake neman kafa wannan dokar
amma mafiya yawa waɗanda suke irin wannan rubuce-rubuce ba su san ciwon kansu ba kawai zaka ga mutun ya zo ya sa dan wake da kofin ruwa a gefe ya dau hoto ya saka a duniya cewa gashi ya ci abinci wannan kana ganin sa kasan akwai kawanci a cikin labarin haka zalika cin mutuncin wani ko ka dauko hoton wani sanata ya zo bai iya sa riga ba ko wani kamera ta karkata rigan ka zo kana yadawa ka ce wani bai iya sa riga ba kaga duka wannan harka ce ta cin mutunci to babu shakka in za a samu harkan da za a yi control wannan a samu a magance irin wannan abubuwa muna goyon baya duk da ita hukumar Facebook ta yi alƙawarin cewa za ta hana sanya hotuna na batsa da wasu abubuwa in ba ka duba za a irin abin da yake tafiya a Facebook za ka ga irin hotunan da ake nuna tsararen nan kusa yanzu babu su to duka suna ɗaukar matakai na irin waɗannan ko kuma kai akwai inda za ka shiga a cikin harkokin rubuce-rubucenka misali ka sa banza to sai kai blocking to koda za a zo a yi zagi a ce banza ko nagu daga wannan kalma ta fito a irin wannan page naka za su yi blocking wannan to su hukumar Facebook suna iya kokarin su mu ma kuma sai mu yi iya kokarin mu ruwa yadda kan mutane cin mutunci da nuna abin da bai dace ba duk duniya ke gani in ka dauki harkar radio ko TV iya garin ku ne ko iya jihar ku ake ji amma shi Facebook ko Twitter ko social media duk duniya ake gani to dole mutun yayi kokari ya iya samu kansa mutunci ta wannan hanya
tabbas akwai bambanci tsakanin yanda ake watsa shirye-shirye tsakanin kafafen labaru na nan cikin gida Najeriya da kuma na kasashen waje musamman ma na kasashen Turai din nan Salim kai da kaje gidan radio da talabijin na jigawa in ka kwatanta yanayin aikin su da irin waɗancan kafafen da kake
wato kwarewa ce take bambanta da kuma kayan aiki ana amunan kasa Najeriya ko ince kasashen bakar fata wato Afirka ana samun matsala ta kayan aiki ko kuma akwai kayan aikin yanda za a sarrafa su ne ba za a iya ba idan kai consider da su kun kai la'akari da su kasar Turawa da suke su ne uwa ko kuma su ne waɗanda suka kirkiro wannan abubuwa sun fi kwarewa sun fi samun iya aikin akan mu bakaken fata da muke dauko wannan kayayyakin aikin muke cewa za mu yi amfani da su
Salim ina magana ne misali kamar yadda zai wu kaga akwai bambanci tsakanin kafar yada labarai ta gwamnati da kuma komai zaman kanta ko kuma irin kafafe na kasashe waɗanda demokradiya ta riga ta zama wando da riga a wajensu.
Wato ita kafafen yada labarai na gwamnati ana keɓance su ne akan iya wasu labarai da za su iya saba, ba sa sa labaran da za su shafi gwamnati kai tsaye, ko da ma ba za su shafi gwamnatin ba dai akwai wani tangarɗa a ciki ba a barin su ko kuma ana sa doka akan su. Idan kai la'akari da kuma sauran gidajen yaɗa labarai ko kuma gidajen sadarwa na zamani, za ka ga cewa su suna da 'yancin gudanar da labarin su kai tsaye sakamakon ba gwamnati ce take lura da su ba ko take ɗaukar nauyin su.
A nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da cigaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin murya Amurka a Abuja, wato Nasiru Adamu El-Hikaya, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wannan shiri.
Lalle da lalle zabubukan nan insha Allah muna ganin bi iznillahi ta'ala jami'ar prince tarayya za ta yi yan kuka.
In dai har an kai zabe kuma zabe na gaskiya, to babu shakka za mu dauki mulkin nan kuma ku kun san da haka nan.
To yau za mu dora daga inda muka tsaya a makon jiya tare da bakinmu Alhaji Asmanu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Nijar da Alhaji Muhammadu Maiduka na jam'iyyar Model Lumana Africa madagar jam'iyyun Adawa. Kowace daga cikin waɗannan jam'iyyu na ikirarin ita za ta lashe zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disambar 2020, duk kuwa da cewa akwai babban kalubale a gabanta. Yayin da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardun ɗan takarar Model Lumana Hamma Ahmadu saboda zarginsa da rashin cika ƙa'idodi, shi kuwa ɗan takarar PNDS tarayya Bazoum Mohammed na jiran jin sakamakon wata shari'ar da ta shafe shi, bayan da wasu muƙarraban jam'iyyun hamayya suka maka shi a wata kotun Difa saboda zarginsa da amfani da jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Sai a biyo mu a ji yadda za ta kaya a wannan fafatawa. Alhaji, mushe maganar tsaro da kuma annobar cutar coronavirus, ɗan Adawa na ganin za ku yi amfani da waɗannan matsaloli biyu don ku ci karanku babu baka, musamman a yankunan karkara inda watakila su ba za su iya zuwa ba, ku dai cika akwatunan zaɓe da ƙuri'u yadda ku ga dama ku rubuta ku ce kun samu kaza.
‘Yan Adawa nan sai da suka shahe shekara dara ba wanda ya tafi wurin talaka. Me sun kasan abin da aka rin talakawa? Misali, farjinakin Lumana, waɗancan shekaru da aka yi na baya sai da ya shahe su bai taɓa zuwa ba ko gari guda. Me yasa ana yin Nijar? Ya ɗauki jirgi ya tafi Maraɗi, ya ɗauki jirgi ya tafi da Magaram, ya je Agadez. Misali nake baka. Na biyu, kwanan baya-bayan sun yi wannan alƙawari wani kaf-kaf 2021, bayan sun ƙara sinyatir kinta za a ba su ciya zaɓe, ba su kala, ba su itace, ɗaya daga cikin su sai ya zage da sahi. Sai muka haɗu da shi kwanni, ni ga 'yan jarida sun ba shi mikro ya ce zai tahi, doka ta ba shi dama ya je ya ga militancin shi ya yi masu formation court electoral ya ce a tsaya haka nan. Shi ma sai cikin shekara ta tara, shi kuma wanga shekara ta yi 7.5 shi ma ta da cikin gwamnatin. Ya je ya tahi, amma alhamdulillahi ka gane ko, inda muka gode ma Allah, al'umman Nijar yau da sai cewa akalla shekara 30 ana demokradiyyar nan, sun san hori, sun san baki, mutanen nan sun yi ikon su jiya. Lalle da lalle zabubukan nan insha Allah muna ganin bi iznillahi ta'ala jam'iyyar prince tarayya za ta yi yan kuka. Hujjar muka kamar yadda faɗi da su kasa mun yi mai ɗan kasar nan aiki shugaban kasa Isu Muhammad da gwamnatin shi yayi mai ɗan kasar nan aiki kowace kowane wuri 80% cikin mutanen kasar nan garuruwan da babu ruwa an sarwa zaka iske gari garuruwan da aka yi miki village kamar gari guda an yi forage wanda zai ba gari 10 zuwa gari 15 wuta ruwa sannan an sa wuta a cikin gari zuwa gari
kai kana ta cewa kun yi ayyuka da dama wanda kuma su ƴan adawa na zargin ba ku yi aikin komai ba a yadda suke samun bayanai daga talakawa jama'a na korafi sosai da yadda tarayya ta gudanar da mulkin ta tsawon shekaru 10 kuma
a Niger kinnan dan kasa suna suka yi Isu Muhammadu shugaban kasa slogan inda suka cewa Isu Muhammadu kai mun gani kuma mun gode wanda yake allusion da cewa har Muhammadu nan shi ake jin tsoro yayi ikon mutane jiya sai da sha shekara 8 yana fara minista jam'iyyar shi tana iko da MNSD shi hada mana annura da shimka da cikin gwada yayin cikin garin nan a garin su jam'iyyar Fenda Sarayya ta gina CAG na Franco Arab ta gina CAG traditional parce que mun ga ruwa ya na shigo ruwa zuwa libo da suna mutuwa mun sa wuta a garin su shike gwada mu ba ruwan mu da zancan wani kazana ko wanci kazaci abinda an bukata mu Niger misali ne bada a wajen su saboda haka yanzu kai hankali na cewa har yanzu ana tsammanin Hamma zai zama dan takara kasar ga in dai ba wata manufa akwai ba wanda ta karji kun ga wani tsohon general tare da su yana mina san presidentin party kimu da shugaban kasa ma yana cewa an ba shugaban mu nationality shi ba kai ne hankali shi mun muna bure mai na shabdi ta major lokacin tanja ya hiddo ya wata magana president de la republique actuelle president kimpende stare a lokacin nan ya hiddo ya bashi amsa in namiji ne ya koma gaya yayi takara ta dan majalisa mu gani in wani abu ne gidan su ko kuma yazo yayi takara ta shugaban kasa kamar yadda general suke takara yau
ai yana magana ne a matsayin sa na dan siyasa
shi ai da ma cewa ni tsohon general ina cewa tsohon general ba mu san dan siyasa ran ba shi karanje ba sai da muka ganshi a hilin kwallo annun da Muhammad Ahmadu
dan ku abin da muka sani kana ji abin da Allah yake cewa kuna so ne ku yi amfani da su mummuni Burayma Changa wata kila dan ku wata hanya ku samu mulki
eh to wannan wani lissahi ne na su su ɗan tarayya saboda ka san sun saba su kira ana aiku da ta saboda Muhammad Isu ya sha kira so da yawa shi ya sani lokacin da shi na adawa na aiku da ta mu ba wannan ne ba annamu mu abinda mun karra da shi demokrasiya ce kuma zabe ke kawa dan haka shekaran nan tara da kun kai muna cikin ta 10 baka ga mun ka tashi hankali ko matsala na zarasa saboda mun san akwai lokaci zai zawa na zabe kuma mun san al'umma ta ka zabe in dai aka ce ayi zabe na gaskiya ba mu shakka komai kaga rashin yin adalci cikin kasa shina iya kawo komai an nuna muna misali mu ba ɗan kasa na ba dan wanda duk dan adawa yau ya san da haka nan kuma ku din nan kun san da ana mana abu wanda ba na gaskiya ba amma saboda kuna son ku rike mulki kuna ganin haka ya kamata a tayar da kasa kana doka alhaki ne ga banza Changa saboda ni kowane na da dama shi in to balle shi ya retire kana cikin ma aiki mun ga Saluje bo mun ga da dadewa so Abdulrahman Saidu mun ga Tanje shi da kai ne retire ya yi dawo ya shiga siyasa kenan dan mutum ya shiga siyasa zance na soji ya kare dan mi ba ka hana abinda ba zum kai bisa tayran dan mi zage-zagen da hakan mu mutane ko menas inda hakan mutane ba ka hadi kenan shi shina da izinin shi mai nasa mutane wani bai da izinin ya ce mai kalshi
mai duka takamaimai a shirye kuke har yanzu kuna akan bakan ku na cewa eh lalle za ku je zabe da irin abubuwan da suka faru
abinda muka ce mace ba mu yarda da constitutional ba ba mu yarda da seni ba ba mu yarda da code electoral ba amma ai lokacin da an kai arolama mun ce jama'a mutulji ta yi arolama saboda yanci ne da nan kasa zabe na ɗan kasa ne kuma yancin mu ne mu shiga cikin zabe amma ba mu yarda da tsari wanga wanda an kai ba na wanda za a tafi da zabe yau dai Niger kaf gaba dai na yi imani ko ina ka zuciya akai mu mun gaje da tarayya mutane sun ce sun gaje da ku a Somalia kuma za ku ganewa saboda nin garin mu da kake hadi kai ka san kuna da matsala kuma saboda mi saboda ba ku yi ba 2016
Muhammad Yusuf da kai ne da yazo kampanya ce ai kun doke ni shekara da na shekara da lalle bai mu komai amma an gagami ku doke ni zanya muku to har wan gagami na biyu ba ai ba asmana don in kun tsaya kun yin fi sabilillahi aiki ai da duk ba akai wan gauri ba saboda wanda adda jama'a bai rigima dan haka kaga mu dan muna da jama'an nan ne kaga kullun muna kokarin a kwantar da hankalin jama'a aje ayi zabe dan mun tabbatar da in dai har an kai zabe kuma zabe na gaskiya to babu shakka zamu dauki mulkin nan kuma ku kun san da haka nan shi ba zumi inda kake hadi ko da electoral shi na minister da interior ai kowa ya gani aje ayi zabe cikin kwanciyar hankali aje ayi zabe wanda za a respectan al'umma zaben da al'umma ya zamanto shi zamanto shi na za a jaddadawa shi dai muka tambaye su amma in an ka ce ba za a yi abu bisa kan ka'ida ba shi hakin dan kasa haki ne in ka hana mai haki ne to ka tabbatar da duk wani abu na iya faruwa ba
har yanzu kuna shakkun za su yi magudi kenan
eh magudi ai tunda sun ta hau iko ba su bar magudi ba har bisa ga yanzu
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan muhawara a yau saboda kurewar lokaci idan Allah ya kai mu makon gobe za mu mai da hankali akan zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba wanda ke matsayin wani zakaran gwajin dafi ga jam'iyyar PNDS mai mulki yanzu a madadin jagoran shirin Aliyu Mustafa Sokoto da bakin mu Asmanu Muhammadu na PNDS tarayya mai mulkin Nijar da Muhammadu Meduka na model Lumana Africa ta ƴan Hamayya Ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai anjima.
Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Masu saurare Nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri, ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Da alheri.